sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga kanan labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Lahadi cewa Bakhmut na cikin zukatanmu. Sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin Wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin Rasha sun kwace birnin Bakhmut dake gabashin Ukraine. Bangarori dake yaki da juna a Sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita bude wuta na kwanaki 7 a yammacin jiya Asabar, yayin da fadan da ya jefa kasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallinsu ya shiga mako na 6. Tashar talabijin din kasar Pakistan ta bada rahoton cewa an kashe jami'an tsaro kan iyakokin Iran 6 a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba dake kokarin shiga kasar kusa da kan iyakar Pakistan.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an samu fashewar wata tukunyar gas ta masu aikin walda inda ta halaka akalla mutane 5 da jikata wasu da yawa a Sokoto.
Abunda kuma nan ba ido na ni dai muna zaune a cikin ruwa. To kawai sai muka ji cewa injin walda ya batsu. To akwai mutane wurin ba su walda. Wannan duk Allah ya masa rasuwa.
Su biyar.
Muna kuma dauke da rahoto akan yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari dake barin gado nan da mako guda. Akwai kuma rahoto akan taron manema labarai da manoma da makiyaya da aka gudanar a Jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdulra'uf za ta gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko man ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
To jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Lahadi cewa Bakhmut na cikin zukatanmu. Sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin Wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin Rasha sun kwace birnin Bakhmut dake gabashin Ukraine. Da yake jawabi tare da shugaban Amurka Joe Biden a taron koli na kungiyar G7 a Hiroshima na kasar Japan, Zelensky ya ce ya yarda cewa birnin ya fadi, amma ya kara da cewa tilas ne ku fahimci cewa babu komai, sun lalata komai, inji shi ga al'ummar Rasha. Ya ce domin yau Bakhmut na cikin zukatanmu ne kawai, babu komai a gurin. Sanarwar ma'aikatar Rasha da ta fito a kafar Telegram ta zo ne kimanin sa'o'i 8 bayan shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi makamancin hakan. Hukumomin Ukraine a lokacin sun ce ana ci gaba da fafatawa ne a Bakhmut. A birnin Hiroshima na kasar Japan, kasashen G7 masu karfin masana'antu sun gudanar da taron koli kan yakin da ake yi a kasar Ukraine a yau Lahadi tare da babban bako Volodymyr Zelensky. Shugaban na Ukraine ya shiga birnin jiya a cikin wani jirgin Faransa bayan ya halarci taron kungiyar kasashen Larabawa da aka yi a Jidda na kasar Saudi Arabia a ranar Juma'a, inda ya nemi a taimaka wa Ukraine wajen yunkurin kare kanta daga harin Rasha. Sa'o'i bayan zuwan Zelensky, Moscow ta sanar da cewa dakarunta sun mamaye birnin Bakhmut dake gabashin Ukraine bayan azamin fada da sojojin Zelensky suka yi na tsawon watanni a kokarin kare birnin. Sanye da irin rigar sanyi da aka san shi da shi, Zelensky ya gudanar da tarurruka daban-daban tare da dukkan shugabannin G7 da kuma Prime Minister India Narendra Modi, wanda ya sha suka domin kin yin Allah wadai da mamayar Rasha. A ranar farko ta taron kolin, kungiyar G7 ta kara kagabawa Rasha takunkumi da hana fitar da kayayyakinta zuwa kasashen waje da kuma takan murkushe waɗanda ke taimakawa Moscow ta hanyar kaurace musu. Sai dai babban abin da ya kara wa Kiev kwarin gwiwa shine a ƙarshe dai Amurka ta amince da baiwa kawayenta damar samar da jiragen yakinta na F-16 kuma a horar da matukan jirgi na Ukraine yadda za su tuka jirgin. Bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita bude wuta na kwanaki 7 a yammacin jiya Asabar yayin da fadan da ya jefa kasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallin su ya shiga mako na 6 tsagaita bude wutar za ta fara aiki da karfe 9 da minti 45 na dare agogon Khartoum wato karfe 7 da minti 45 na dare agogon GMT na ranar Litinin kamar yadda masu shiga tsakani kasashen Amurka da Saudiya suka bayyana cikin wata sanarwar hadin gwiwa bangarorin sun karye yawancin yarjejeniyoyin tsagaita bude wuta da dama wanda aka yi a baya
anjima kadan Idris zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya ne da tsakiyar ranar nan wata tukunyar gas wadda masu aikin walda ke amfani da ita ta fashe inda ta halaka akalla mutane 5 da kuma jikata wasu da yawa daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto
yankin karamar hukumar mulkin Isa dake gabacin Sokoto ya jima yana fama da matsalolin rashin tsaro inda kauyuka da dama suka yi kaura zuwa cikin hedkwatar karamar hukumar inda nan ne kadai ake dan samun sauki a cikin garin ne na Isa wanda nan ne hedkwatar karamar hukumar aka samu fashewar tukunyar gas da tsakiyar ranar yau wanda kuma ta halaka mutane dake kusa da inda ta fashe kamar yadda wani wanda ya gani da irin sa ya sheda min
sunana Usman Muhammad abunda ne gwamnati ba ido na ni dai muna zaune a cikin ruwa to kawai sai muka ji cewa injin din walda ya bustu to akwai mutane wurin masu walda wa'annan duk Allah ya masa rasuwa su biyar wa'anda ne gani matattu ba
na'am
tare da jami'an tsaro ne an sanda sun doke su
na'am
sun yi asibiti da su akwai kuma wani mai shago yana caji mai shagon waya shi ma abun ya buji shagon shi shagon ya hude shi ma an jire mai hannu sannan hannuwansa sun jire sannan akwai wasu bayan Allah su ma sun zo za su wuce sun biyu da namiji da mace su ma ƙafafuwansu ƙarafa sun buɗe su su ma wasu duk sun jire waɗanda dai suka rasu hannu wani hannun shi daban kai daban abun dai ba kyau gani wallahi ran kai ne gaskiya
ko kun samu labarin menene ya haddasa fashewar wannan abin
a mun labari abun walda ne nan da din nan ce da walda suna cikin aiki ne na walda tukunyar ta yi bustin
kamar menene ake walda wurin
ana walda karafa mota mashin su ne ake walda wurin yanzu abinda muke ciki a nan wurin da dai mutane nan sun taru wasu muna ta kuka mu da muke wurin mun ka gani wasu kuma uwayensu sun zo kuma uwayen nasu suna kuka sun gudu uwayensu sun yi gida
haka ma na zanta da wani dan garin wanda ya isa gurin da lamarin ya faru jin kadan bayan aukuwarsa
uwa ba wanda tashin hankali banda tashin hankalin yan bandit da muke shi dan kwanakin da su ma dan azabci kuma ga wannan gama masifa ta ta su wannan nama wada ma kin ga aka kamfarki nama ya liki
na kuma tuntube kan toman karamar hukumar mulkin Isa Abubakar Yusuf dan Ali amma ya shaida ne cewa baya Sokoto ya yi tafiya bisa ga wata lalura amma dai an kira sa an shaida masa abin da ya faru kuma yanzu haka yana kan tattara bayanai domin sanin hakikanin abin da ke faruwa
kafacen daban kai daban sun shirye ta haka mutu ana tunani ana sa ran ko mutum hudu ne ko mutum biyar ne wanda suka samu mutuwar nan a Istanbul wanda wanda suka je da wani ba a yi da wani compilation ba shi ne yake sanya sa wanda zai zo da ɗan cikin wanda duk abu ya faru ne ya ba da details ɗin misali in ka kira zan yi
na kuma tuntubi jami'an tsaro inda kaka kirin dunan 'yan sanda a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce ba su da labarin aukuwar lamarin amma dai za su bincika wannan dai ba shi ne karo na farko ba da ake samun irin wannan a Najeriya tare da jan hankulan jama'a akan su riƙa ɗaukar matakai na kaucewa aukuwar irin hakan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to madalla a gaida Muhammad Nasir ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga Idris da shirinmu na gaba
a wata alama da ke nuna kyakkyawar alaka tsakanin kawayen Amurka biyu a Asia shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Prime Minister Japan Fumio Kishida da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol yau Lahadi a wata ganawar kasashe uku da suka yi a gefen taron kungiyar kasashe 7 masu ci gaban demokradiyya a Hiroshima dake kasar Japan Babban ajandar taron shine karuwar barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa da kuma ci gaba da tabbatar da karfin ikon kasar Sin. Barazana biyu da suka hada kan kasashen uku waje daya. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, ta ce shugabannin sun tattauna kan yadda za su kai ga yin haɗin gwiwa tsakanin kasashen uku zuwa wani sabon matsayi, ciki har da sabbin haɗin gwiwa kan batun nukiliyar Koriya ta Arewa da barazanar makamai masu linzami da tsaron tattalin arziki. Shugabannin za su tattauna kan kalubalen tattalin arziki. Shugabannin za su tattauna kan kalubalen tattalin arziki da dukkan suke fuskanta daga kasar China. Ra'ayin shugabannin ukun sun daidaita game da barazanar Beijing a yankin, inji kakakin kwamitin tsaron kasa John Kirby a wata hira da muryar Amurka ranar Juma'a. Tashar talabijin din kasar Pakistan ta bada rahoton cewa an kashe jami'an tsaron kan iyakar Iran 6 a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba da ke kokarin shiga kasar kusa da iyakar Pakistan. Fadan dai ya faru ne a garin Saravan da ke kudu maso gabashin lardin Sistan da Baluchistan, mai tazarar kilomita 1,360 kudu maso gabashin Tehran, babban birnin kasar. Rahoton ya ce 'yan bindigan sun tsere da hasarar rayuka, amma ba a yi karin bayani ba, kamar yadda kafar Associated Press ta ce.
A gaida Idris Abdullah Bako da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke barin gado a mako mai zuwa. Wakilinmu Hassan Tambuwal ya tattauna da wasu 'yan Najeriya ga kuma abin da suke faɗi.
A yayin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu, su ko 'yan Najeriya sun bayyana irin darussan da suka koya ga mulkin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado.
Na Allah sama'i da 1000 sabo ibada. Darasin da za ku koya mulki Buhari, mutumin ne ina da adalci, sannan kuma da taurin kai. Idan sai sai abu kaza sai yayi shi, bai kariya, ina yin gaskiya. Amma saboda kaba da yake Abuja su ne basu bari ya abun da Allah ya tura shi yawa da talkawa ne.
To gashi yanzu shugaba Buhari ya kusa barin mulki, dami-dami ne zaka tuna a cikin mulkin sa?
Abin da zan ce ne cikin mulkin sa, yayi mana girgin kasa, girgin railway daga Lagos zuwa Ibadan, yayi ma daga Daura zuwa Niger, abubuwa yayi wannan railway kuma ayin Niger talakawa sun ji dadi, manoma sun ji dadi.
Sunana Abubakar, amma an fi sani na da Baba Habu. Gaskiya dai mulkin Buhari abin da ba za mu tsamanta da shi ba shine gaskiya wannan canji, domin canjin nan da ya gaskiya mu dai mun shiga wahala ba kadan ba. Talakawa da mafi yawan 'yan Najeriya cikin kashi 10 kashi 9 kasashen sha wahala kan wannan canjin.
Menene kuma ba za ka imantawa ba a cikin mulkin sa na shekara 8?
Gaskiya yanda aka yi zabe na biyu, Allah ya ba wayansu da ba su da karfi sun samu dama sun shiga ko bangaren ko kansila ko chairman ko akwai ma hadin majalisa.
Sunana Abubakar Dangiran Gero. To da rusa wanda za a koya ga mulkin Buhari rike amana, ya so yan uwa ba su so mu ba, yan uwa duka namu na arewaci su ya doka tsaro a mukamman nan Najeriya mai kamai ba su, amma laluran tabarbarewan tsaro yaya matsalar lulan mulkin nashi.
Sunana Gaga Muhammad. Akwai darasi da yawa wanda za mu koya, ko ma mun koya, don yanzu ba wani mahaluki wanda zai hito ya ce mana shi dan takara ne, shi zo yana mana kuka yana shafe hawaye ya ce mana shi mai gaskiya ne. Yanzu babu sauran shi, mun koyi darasi tun daga Buhari. Dan Buhari duk inda ya hito kuka ya kai an cuci talaka, ko din da ya kamata a talaka aiki, gazo an zo an rarraba an canye. Inda Buhari ya tarar Najeriya da ma nan ya ban mu na ita ma wallahi da ya taimake mu, amma nan inda ya kai mu ne yanzu nan ya kai mu matuka, ya kai mu wallahi ƙarshe. Yanzu hakikanin gaskiya mun koyi darasi, don yanzu duk mahaluki ya hito ya muna kuka arin na Buhari, gaskiya mun muna cewa gaskiya ba mai da wani wannan yaudara ce.
Wane darasi ne na biyu za a koya ga mulkin Buhari?
To yanzu nan da Allah ya sa Ubangiji Buhari ya kulle boda, talaka ya ga inda ya samu kanshi. Kana sayan abin naira 50 yanzu nan ya zama maka 250 ko 400 ma. Buhari ya zo ya ce a kulle boda a yi noma. To ka zo an ce ma an kulle boda za a je a yi noma, ka zo ka noma gona kana ji kana gani an ta'adda ana maka dauko amfanin gona, sai ka biya sharaji kaje ka dauko. Kaga nan wannan wani babban darasi ne talakawa sun ka koya.
Wani masani kimiyyar siyasa a Najeriya yayi fashin baki a game da demokradiyyar Najeriya.
Dr. Amini Idris ke daga nan jami'ar gwamnatin tarayya dake nan Gusau, kuma sashen bangaren kimiyyar siyasa, nazarin kimiyyar siyasa. Tsari na demokradiyya da ake magana yanci, to ai ba yanci bai bane. Ma'ana shine ya kamata a ce yancin nan ya haifar da wani abu wanda ake kira tsaro da kuma walwalar jama'a da kuma haɓaka rayuka al'umma. To kaga kenan idan muke magana sai mu kalli cewa to daga lokacin da aka fara demokradiyya a Najeriya zuwa yau musamman idan muka kalli jamhuriya ta hudu muna iya cewa kulliya ta biya kudin sabulu musamman a demokradiyya kallo da jamhuriya ta hudu to wannan kalubale ne muna kalubale ne muna hange shi ta hanyar guda biyu. Na farko idan muka kalli misali kudaden da kasar ke samu da kuma ci gaba ta abin da shafi sashi na al'alumma wanda ake cewa development indices musamman na wanda suke alaka da tattalin arziki to kana iya cewa kasar ta samu ci gaba gagarumi. To da yake lakari da kudaden da kasar ke samu misali daga lokacin aka dawo wannan jamhuriya ta hudu a shekara ta 1999 za ka ga cewa an samu gagarumin ci gaba kusa abin da aka samu daga GDP a shekara ta 1999 ai bai wuce dala biliyan 57 ba amma idan ka kalli shekara ta 2023 kusan GDP ma'ana kudaden da ke yawo a cikin kasar da take samu gaba ɗaya da mu'amala ta da kasashen ƙetare da sauransu ai ya kai ga wajen dala biliyan 506 kaga kenan an samu ci gaba don shi zaka jana cewa ai tattalin arzikin Najeriya zai haɓaka da kashi 2 da kashi 3 duk shekara shita da waje da sauransu.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan Tambuwal. Wata kungiya ta RESEC da ke samun tallafi daga K International a jamhuriyar Niger ta haɗa taron 'yan jarida da gidajen rediyo na karkara da na masu zaman kansu da manoma da makiyaya akan hasashe na ma'aikatar duban yanayi don su ɗauki matakan da suka dace na tattalin noma da kiwo la'akari da canjin yanayi. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da aka soma huskantar sabkar ruwan sama da madamana a waɗansu yankunan jamhuriyar Niger wata ƙungiya ce mai suna Red Sac da ke samun tallafi daga Care International ta ƙasar Amurka ta tara 'yan jarida na rediyo kan karkara da masu zaman kanunsu da manoma da makiyaya da mahukumta na bariki da na gargajiya a garin Tsarnawa a tsakiyar ƙasar a cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar Tawa domin an karar da su game da hasashen yanayi ta la'akari da canjin yanayi. Dalilin yin haka ita ce tambayar da na yawa shugaban furoje ɗin da ta suma da gabatar da kanta.
Nana Aisha Tilawali ina aiki cikin wanga furoje da ake ce ma Red Sac ya ɗahu sa'o'i. Horo da muke yi ga manoma da furoje yake aiki tare da su. Abinda muka sa a kai shi ne ba da bayani da labari na hasashe da meteo ta yi na karkara da ake yiwa. Yawanci manoma da ya kamata su samu wannan labari ba yawancin su duk ba su samu. Labari kenan shi furoshin kokarin da shike yi hasashen nan da mai tayo ta yi na bisa koma in kakashe shekara za ta zo alamomi da aka suka samu na cewa kakashe shekara za ta zo a ce a faɗa manoma dan su dauki matakaki ne ma'anar da ake tara su a ba su wannan sakamakon da ya fito daga wajen mai tayo.
Su dai kasashen yankin Sahel su ne suka fi kowanne a duniya radadin matsalolin canjin yanayi. Shi nasa magajin garin Tsarnawa Malam Sahabi Adamu yin kira ga mahalarta taron da su yi sauraro da kunnan basira a baben da za a faɗakar da su a kai a wurin wannan taron.
Bisa ga aikin da ya shahe yau bisa ga abin hasashe na canjin yanayi kenan jama'a duk abin da za a haɗi a natsu a ji abin da za su haɗi tambayoyin da za su yi kuma a bada da ai wani ruhe-ruhe da a ruye komai duk abin da an kasa dai yana cikin duk diddiga ko yanzu kowa ne ya gane da dai canjin yanayin ga da aka faɗi da muka ji ga radiyon ne ya zan gaskiya jama'a a natsu abinda aikin da za a yi don mu umfana da shi kuma mu umfani wanda ba su zo ba.
Shin bayan kammala wannan taron menene ake son a cimma ita ce tambayar da na sake wa malama Aishatu Lawali shugaban Red Sac.
Shi maguru wanga kurushe ce maguru mu shi ne manomi karamin dai manomi mai noma ya ci a sa abin nan da zai noma ya baya wadata da iyalin shi daidai da canjin da ka san zaka iya niyya ka noma kuma daidai da wanga canjin yanayi ba noman ɗin za ka yi ba sakamakon sai ya zo bai zo daidai da kake son shi ba. Kinan gurin furoshen mu son muke mu mai karamin manomi kai ya dogara ga cewa in shuka in hito a'a kamar sai ka an takali lokaci ya ƙure da yanzu da zaka can an kai gona da kayi noma ka kwashi ke sai kuma baɗi ka zo ka shuka kwasa a'a gona takali ta kaso tun da gona zaka farawa gonan nan kan a shuka an yi tattalin da ya kamata an sa iri wanda ya kamata an yi jewuya lokacin kwarin ga zai zawa ka san da akwai lokacin kwari in kwari ya zo ka kazani ko ba ni da kuɗi gashi na gargajiya yanda ya kamata in yi na gargajiya in sa in
kara abinci na.
Wannan taron da ma horon ana iya cewa sun zo daidai lokacin da manoma ke azawa kawunan su ayar tambaya game da yanda canjin yanayi ya raunanar da gurin su na samun albarkatun noma mai yawa. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mammana Bako, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirin na gaba.
Masauraro, sallama a gare ku, barkanku da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla. To a cikin shirin namu na wannan mako, za mu yi nazari ne akan me ake nufi da manhaja ko na'ura mai kwakwalwa ta ChatGPT. Alfanu da illolin da ke tattare da mu'amalar matasa da ita a daidai lokacin da take ƙara samun karɓuwa a Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Duk da cewa masana na ta nuna fargaba ga yadda ƙirƙiro da ire-iren wannan manhaja ko na'ura ka iya shafar tarbiyyar yin karatu da bincike mai zurfi da basira tsakanin matasa da ke amfani da ita. A watan Nuwambar shekarar 2022 ne kamfanin sarrafa na'urori masu kwakwalwa na OpenAI ya sanar da ƙirƙiro da kuma sakin manhajar ChatGPT, wanda tuni mutane daga fannonin rayuwa daban-daban suka yi ta tafka muhawara akan yadda manhajar za ta amfani al'umma baya ga batun illolin da za ta iya jawo, kamar yin sanadiyar rasa ayyukan yi tsakanin matasa a duk inda ake amfani da ita a faɗin duniya. Yanzu bari mu sada ku da Dr. Amir Lukman, matashi kuma ƙwararre a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta, kuma wanda ya yi ta amfani da manhajar ChatGPT tun bayan ƙirƙiro ta a watan Nuwambar shekarar 2022 don gano alfanu da illolin amfani da ita.
ChatGPT wata na'ura ne mai kwakwalwa wanda ke amfani da abu da ake cewa artificial intelligence a turance, ya baka amsan tambayan da kai mashi. Da yawan mutane professionals suna amfani da wa'annan manhaja wajen bincike da wato rubutu da kuma sauran ayyuka na yau da kullun da ake yi, musamman mutane irin marubuta. Wannan manhaja ya zo musu da wato da abin dadi, sun same shi cikin sauki, suna amfani da shi wajen sauƙaƙe rubutu da kuma wanda suke kamar rubutu na harkar kasuwanci ko kuma wanda ake cewa content creators a turance. To wannan manhaja ya zo musu da wato abu na alfairi sosai, ba ma su kadai ba, har da programmers da irin kaman waɗanda suke malamai a makarantu. Za ka ga malami in zai je class kamar yana da abin da yake so shi ya kiyaye su da, to ChatGPT zai taimaka mishi wajen hada bayanan da zai je ya karanta ga ɗalibai. Kuma sauransu, musamman ɗalibai kuma da suke ma research, duk wannan manhaja ya taimaka wajen ba su bayanai. Bayan su har mutanen da ake ga suna neman ma za su yi magana da shi, to da shike an shirya wannan manhaja kaman za ka kaman dan adam ke magana da kai. To za ki ga wasu sukan yi hira ma da wa'annan manhaja din in ba su da wanda za su yi hira da, kuma zai ba su amsoshi da za ki ga sun gamsu da shi. To gaskiya yana da amfani sosai, in kira duba ya sauƙaƙe wa mutum wahalar da ka ji wani wuri ka tambaya abu ko ka kashe kuɗi sosai wajen hada bayanai. To wannan ya taimaka maka da za ka samu bayanan ka cikin sauki ba tare da ka kashe kuɗi mai yawa ba. Baicin haka ya wato rage maka lokacin da za ka bata wajen hada bayanai, don kila bayanan da ChatGPT zai hada ma a lokaci daya, to kila sai ya dauke ka kaman irin maybe ko wata kafin ka hada. To bayan wannan ya taimaka wa kamfaninnika wajen ganin sun gamsar da kasuwannin su. Wannan manhaja ta ChatGPT ya taimaka musu sosai.
A game da illolin yin amfani da ChatGPT, Dr. Amir Lukman ya yi ƙarin bayani.
Yana da wato nashi illolin kuma, idan kika duba ChatGPT yana da matsala musamman abubuwan da yake badawa a koda yaushe ba lalle ne zama daidai ba, kuma masu research ba za su iya kawo wa su ai wannan bayanin mun dauko shi ne a ChatGPT kamar inda ake a ce ana yin citation in kana project ko research. Sannan kuma ana zargin cewa wannan zai rage mutane yawan tunani da fikira na kirkiran yin abu, saboda za su zama kawai ba za su yi tunani nasu na karan kansu ba, tunda sun san akwai wata na'ura da zai musu wannan tunanin ya ba su ansa ne abin da suke nema. So ba zai sa su su hazaka su yi wannan tunanin ba. Babban illa kuma zai sa mutane yawa su rasa ayyukan yin su. Yanzu misali wanda za ki samu da kamfani sai kaya musu content, za su iya promotion ɗin su wato tallata abubuwansu a internet da sauransu. To yanzu duk za su iya yi da ChatGPT ba tare da wahala ba. Kin ga wanda yake content creator ne ya rasa aikinsa, wanda suke rubuce-rubuce a fanni daban-daban zai sa su ma su rasa ayyukansu, wanda kuma ana tunanin a gaba har ma irin kamar kamar aikin irin na jarida ChatGPT shi ma zai iya ba ƴan jarida dama su rasa aikin su.
Shi ma ƙwararren likita dan asalin Najeriya mazaunin garin Manchester na kasar Ingila wanda yayi nazari akan yanayin amfani da manhajar ChatGPT tun bayan fitowar ta, Dr. Suleiman Zakariya yayi bayani akan fahimtar sa da dandalin
ita manhajar ChatGPT basiran wucin gadi watan AI kenan. An kaddamar da ita ne a shekara 2022 wurin tallafawa musamman ma dalibai da nemo watan kafofin labarai da aka ba su aiki a makarantu. To ina ganin abu ne mai tasiri, sannan kuma yana da amfani mutuka wurin taimakawa nemo labarai a yanar gizo wato ta shafin internet kenan, wurin yin irin wannan ayyukan makaranta a gurguje. Sannan kuma yana taimakawa ga masu rubuce-rubuce watan rubuta essays da sauransu ko articles. Makasudi ma ana ganin kaman ta zo canja yanda ake samo labarai a shafin yanar gizo, saboda ƙwararru a fannin harkan ilimi da bincike da sauransu har likitoci da sauran 'yan jarida sun yaba matuƙa ga wannan na'ura mai kwakwalwa, saboda tana da amfani a wurin sauƙaƙa ayyuka na mutane. Saboda yanzu haka ma akwai mawaƙa da na sani da suke amfani da wannan na'ura wurin haɗa waƙoƙi, ko da yake ba za su yi amfani da shi kai tsaye ba, suna zuwa su ɗan gyara sannan kuma sai su saka nasu sai su ci gaba da amfani da shi.
Masana dai sun bayyana cewa kusan duk abin da aka kirkiro da ke da alfanu ko shakka babu, ba za a rasa wasu illoli da ke tattare da yin amfani da shi ba. Inda fitacciya mai wallafa tatsuniya a kafofin sada zumunta Zainab Muhammad da aka fi sani da Voice of Anani a social media ma ta yi misali akan yanayin amfani da manhajar ChatGPT.
To kamar yadda mutane ke yawan faɗa, kuma yana da amfani da kuma rashin amfaninsa. Shi dai wannan na'ura na ChatGPT, kamar yadda na fahimta, ana amfani ne da shi wajen yin bincike. Saboda haka ni ina ganin ɗalibai za su iya amfani da shi wajen sauƙaƙa bincikensu ba tare da sun dogara gaba ɗaya akan na'urar ba. Misali, an ce ka yi rubutu akan adabi, kar ka dogara 100% akan na'urar ya maka rubutun sannan ka kwafa ka je ka bawa malami. Hakan ba daidai bane. A maimakon haka, kana iya bawa na'urar umarnin ya nemo maka ƙarin bayani akan adabi, sai ka nutsu ka karanta amsar da ya baka, ka tabbatar da sahihancin amsar, sannan sai ka nemo wasu ƙarin bayanan daga littattafan magabata akan adabi, sannan sai ka bada amsarka daga abin da ka fahimta daga binciken da kai. Kaga kenan kayi aikin da aka saka, sannan kuma ka ƙari da ilimi akan adabi, wanda damun manufar malamin kenan, so yake ka samu ƙarin ilimi akan maudu'in. A taƙaice dai, kana iya amfani da na'urar wajen samun ƙarin ilimi, amma in ka yi shi ta hanyar da ya dace. In ba haka ba, yana iya lalata kwakwalwar ɗalibi, ko kuma in ce ya illata ɗalibin ta hanyar daƙile ƙoƙarinsa ya kasance ya dogara 100%. Hakan kuma bai dace ba, dan ba dole ne amsar da wannan na'urar ya baka ya kasance daidai a kodayaushe ba.
Rahotanni da sun yi nuni da cewa dandalin ChatGPT ya dogara ne akan tsarin sarrafa kai da kai na Generative Pre-trained Transformer, kuma an daidaita shi sosai ta hanyar canja wurin koyo don aikace-aikacen tattaunawa ta amfani da dabaru na ilmantarwa da karfafawa ga matasa. To masu sauraro gabaki ɗaya, kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla a gaida Halima Abdullahi, yanzu kuma ga sakonnin ku. Ta sakonmu na farko na cewa gabatar da shaidu da ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da aka yi a Najeriya, wato Atiku Abubakar, da shaidu mutum 100 da za su kalubalanci nasarar Bola Tinubu a zaman da ya gudana a ranar Asabar. Ihu ne bayan hari. Allah ya kyauta. Daga Usaina, matar Alhaji Forever Gashuwa. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa, da Aisha Lawan bin Hambali MK dan Silba Sokoto, da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce tunda dai wa'adin mulkin shugaba Buhari ya kusan ƙarewa, ya kamata sabon angon Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taka mai birki akan ciwowa ƙasar bashi don samarwa ƙasarmu ci gaba mai ɗorewa, domin ba mu ga amfanin baki ba rai ba. To jama'a, duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan, saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo labarai a takaice ba. A don haka sai a tare mu a shirinmu na dare, wanda zai zo da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, wato da Kamaru da Chadi da Niger. Sai kuma wato karfe 8:30 ke da agogon GMT da Ghana, inda zamu kawo muku shirin kallabi, wato shirin mata wanda ke haskawa akan rawar gani da mata ke takawa a fannoni daban-daban na rayuwa. Amma yanzu a madadin shi wato Idris Abdullahi Bako da kuma Jumbe Hamza da ma injiniya mu na wannan ranar Mr. Bill Baba Yakubu Makeri ne ke muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.